أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يومنا لهدي شاهد قوتاً ترى وتر رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوا مدينة شكرا تا دمو ايد تريه ادى اربعين وان ديد شا ترى قوتاً بير ميلادية هيهر النبي عيسى دم مريم عليه السلام شكرا تا دمو بيو دقوم شا ترى مناتكين تفسير القرآن ميقرما عجية munsaya akan aya ta 93 wato 92 zuwa 93 a cikin suratu al-an'am shafi na 136. Ko ba haka ba? A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya wato ta 92 zuwa ta 93. 139 ko da nawa yace da shida ne yace aha to da tara 139 wani lokacin abubuwan suna zuwa a gurguje saboda ana so a shiga cikin aiki ga dangada ko ba haka ba. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
Kafin mu fara karatu zan yi ishara zuwa ga nukta guda biyu. Nukta ta farko hadisi da muka kawo jiya, inna allaha la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin, hadisi na Abdullahi ibn Abda. An gane ko wannan ba Imam al-Bukhari ya fitar da shi ba, Imam Muslim da Imam Ahmad da Imam Ibn Majah. Duk da yake hadisi ingantacce ne, amma wajen fitar da shi mun ce Imam al-Bukhari. Yana da kyau mu yi kokari mu faɗi irin wannan, saboda kada a zo a shiga cikin wani rikici na kai da kawo. An gane ko? Wannan shi da abin da ke so mu fahimta. To sannan kuma abu na biyu, wani dan uwa ya rubuto takarda zuwa gare ni, yake cewa yana ba da shawara a rawa takaita yin i'rabi na ayoyin alqur'ani. Ina fata an fahimta. To wannan magana tashi idan mutum ya kalle ta sai ga akwai kamar son kai ciki. Lokacin da ake bayani na abubuwan da kake fahimta kana jin daɗi, lokacin da aka wuce inda aka wuce ka sai ka bar su kuma waɗanda su suke fahimta wannan su samu nasu rabo. Wannan tafsirin ba muna yi bane dan kawunan mu, ba mu san iya inda Allah zai kai wannan tafsirin ba. Tana yiwa na bayan mu za su zo, kai lokacin da kake sauraron wannan tafsiri bari kallon mutanen da ke Imam Malik, wannan kyamara da take dauka baka san gidan TV nawa zai sa wannan tafsirin ba. Shi yasa tafsiri ana yin shi ne idan ya zamanto kamar ana son kowa ya samu nashi amfani, to sai an kalli akwai dan jami'a, sai an kalli akwai malamin zauri, sai an kalli akwai wanda yana kiyayya da sunna kilan yana neman wasu kurakurai, sai an kalli akwai masu aqidodi daban-daban da suke sauraron wannan alqur'ani karatun tafsiri, sai an dubi abubuwa da dama. Shi yasa nahawun dole ne ga waɗanda suka san nahawun sai da nahawun, sannan kuma baka san iya malamin da zai iya sauraron wannan ba da almajiri dan uwana. To wannan shi ne, sai kai hakuri lokacin da aka kai inda baka fahimta, sai kai hakuri a ba waɗansu nasu haƙi. Wallahu ta'ala a'lam. An gane ko? Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba, wani na an mafi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? To wannan irin azlamu yana ɗaya daga cikin wuraren da wajen tafsiri malamai suna son ɗalibin ilimi ya hankalce su da kyau, domin wa man azlamu malaman dai hadda alqur'ani tukuna suka ce a cikin alqur'ani wa man azlamu ya zo guda tara a cikin alqur'ani, faman azlamu ya zo guda shida a cikin alqur'ani. To amma da fa'un da wa'un wannan malaman tafsiri ba sai ka kallon sa ba, amma wa man azlamu wane ne yafi zalunci, to kuma sai ya zo daban-daban-daban. Shi ko ismu tafdhil wannan an nuna wannan yafi zalunci, wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba, wani lokaci kuma sai a ce wa man azlamu mimman mana'a masajid Allahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, ومن أظلم فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. To ya zamu yi da wannan, wane ne mafi zalunci? Wadansu malamai sai suka ce a shi azlamu din nan kowanne daga cikin waɗannan ya kai kololuwa. An gane ko? Kenan sai ya zamanto kowanne daga cikin su mafi zalunci ne, mafi zalunci, mafi zalunci, waɗanda suka zo 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 zo. Wadansu malamai suka ce a za a kalli sila. An gane ko? Sila ana nufin abinda zai zo baya. Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba, anan ko babu babu, wato wane ne mafi zalunci daga wanda yayi ƙarya ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah, kenan cikin maƙaryata babu mai ƙarya irin wanda yayi ma Allah ƙarya. An gane ko? Kenan faman azlamu mimman kadzaba bi ayati Allah, cikin masu ƙaryatarwa babu wanda adda zalunci irin wanda ya ƙaryatar da ayoyin Allah. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah, cikin masu hanawa babu mai zalunci irin wanda ya hana, wato a shiga ya hana mutane ko ya kange su daga masallacin nan Ubangiji. Waɗansu malamai suka ce a'a shi azlamu azlamu in an kalle shi cikin masu ƙarya masu ƙarya, wannan shine na sama, wannan kaza wannan kaza, to ana iya zuwa duk a hada su gaba ɗaya, kuma ƙarshe sai ai na top da top, na babba da babba, sai a samu wane ne azlamu, shine wanda ya shirka da Allah. Ina fata an fahimce ni. To na kawo wannan ne saboda abu ne mai muhimmanci, wato ga ilimin tafsiri ɗalibin ilimi ya san irin waɗannan matsaloli, ko da zai ci karo da su ko zai tuntuɓe da su ya san irin amsar da ya kamata ya bayar. An gane ko? To wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba, wane ne an mafi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah. An gane ko? Wato kalima ta az-zulmu a cikin larabci tana nufin wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi, ka ɗauki abu ka aza shi ba gurinsa ba, shi ake kira az-zulmu. An gane ko? Ka ɗauki abu ka aza shi ba wurin shi ba, ko ba haka ba? Ka ɗauko wato limamin juma'a sai ka kai shi a gareji ko garaji ka ce ya yi gyaran mota, ka yi zalunci ko ba ka yi zalunci ba? Wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi. To shi yasa mafi girman zalunci kuma shine ka ɗauki ibada ka aza ta ga wani Allah, shi yasa aka kira shirka zalunci. Wa idh qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim. Domin wanda ya ɗauki ibada haƙƙin Allah ya bada shi ga bayi, babu wanda fi shi zalunci. An gane ko? To sannan kalma ta zalunci wato wani lokaci tana nufin kaba'ira, ba wai tana nufin mutum ya fito daga cikin musulunci ba, wani lokaci tana nufin shirka da kafirci, wal kafiruna humuz zalimuna. To wani lokaci tana nufin zalunci amma ba abin da zai fitar da mutum daga cikin musulunci ba. An gane ko? Sai ya zamanto zulmun ne duna zulm, kamar yadda malamai suke faɗa wato a cikin littattafai, sai ka fahimci wannan. Sannan a cikin larabci duk abin da aka aza ba wurinsa ba ana kiransa zulmun. Shi yasa hariri a cikin muqama da ya zo yana yin alghaz, kalima ta kacici kacici, kalima wanda tana da ma'ana ta nesa, tana da ma'ana ta kusa, sai ya kawo wato ayajuzu an yakuna al-hakim zaliman, shin ya halatta sarki ya zamanto ko wa hakimi ko mai hukunci zaliman az-zalimi? Qala na'am. An gane ko? Sai Hadid yace eh, idza kana aliman. Yace na'am, yana yiwa idza kana aliman in ya kasance masani. To kan ga ai bai dace ba a ce masani kuma ya zamanto az-zalimi, wai abinda suke nufi nono idan aka tatso shi kafin a fitar da man, idan aka sussuka shi aka ba mutum ya sha, to wannan shi ake kira az-zulmu, saboda sai an fitar da man sannan ake mi sannan ake kada shi. To amma a bar shi da wannan da man shi a kada shi a bayar a sha, to wannan suna nufin zulmun ne, saboda an yi shi ba wurin da ya dace a kada ba. An gane ko? Kenan cikin larabci sai ka fahimci wannan. Shi yasa ma nabiqatu dubyani a cikin baitin sa ke cewa wannu yukal haudi bil mazlumati aljaladi. Kaga al mazluma na ana nufin kasa. An gane ko? Ita ce ake cewa wanda ba a saba yi mata rami ba kamar fako, to sai ayi rami a wurin, sai ake al mazluma, ma'ana an yi rami ko an yi tono ba inda ya dace a yi shi ba. Ina fata an fahimci ni. A cikin alqur'ani kuma kalima ta az-zulm ta zo wuri daya tana nufin tawaya. An gane ko? واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص منه شيئا. أسمع القرآن من الإنسان ذوثنا دفن واتو النقص ضد إيكي وسنت ويما أنا الظلم في اللغة النقص. Amma wannan wato ya fita daga cikin abinda alqur'ani ya fi ambatowa. Wallahu ta'ala a'lam. Ina fata an fahimci ni. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, wa ne ne mafi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, aw qala uhiya ilayya, ko yace an yi mini wahayi, wa lam yuha ilayhi shay, alhaliku ba ai masa wahayi ba. An gane ko? Aw qala uhiya ilayya. Waɗansu malaman tafsiri suke cewa wannan aya ta sauka wato akan Musailamatu al-Kazzab. An gane ko? Da wato da Aswadul Anasi Kazzab Sana'a, waɗanda sun kai iddi'a'in annabta. An gane ko? Musailamatu al-Kazzab yayi iddi'a'in annabta. Ibnu Athiyya kuma yace Aswadul Ansi, wannan kuma wato aya ta sauka ne akan su. To sai dai malamai suke cewa musamman Ibnu Ashur, mun gaya muku waɗannan ayoyin ya nuna cewa makkiya ne, ya ce wato Aswadul Ansi bai abin nan ba, wato ya yi iddi'a'in annabta a ƙarshe-ƙarshen kwanakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya mutu. An gane ko? Sannan kuma shi Musailamatul Kazzab da aka kawo shi, shi ma ya yi iddi'a'in annabta ne shekara ta tara bayan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratul An'am makkiya ce, yace to don haka ba cewa wannan aya ta sauka akan waɗannan. To sai dai abinda za mu duba, shin sanadin ya inganta ko bai inganta ba? In sanadin ya inganta cewa Musailama ya yi iddi'a'in annabta, Aswadul Ansi ya yi iddi'a'in annabta, to babu matsala sai mu ce wato cewa ayat ta sabka a kansu bai tabbata ba, amma aya tana magana ne akan irin waɗannan mutane. Domin su iddi'a'in annabta, kalas, babu matsala. Sai ya zamanto ba sababin nuzulu bane, a'a, fa'in ma'anar ayat ya shafe su. Shi ne abin da ya kamata ka gane. Wani lokaci malamai in sun ce sababin nuzul, ba suna nufin sababin nuzul direct ba, a'a, suna nufin ayat ta shafi irin waɗannan mutane. Kun fahimci wannan ko ba kun fahimci wannan ba? Musailamatul Kazzab lokacin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a bashi shugabanci, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, wannan al'amari ne na Allah, yana sanya shi ga wanda ya so, sai ya kiya saboda shugabanci yake so. Yasa duk malamin da yake son jagoranci, wallahi in ba a yi aniya ba, bannar da zai yi ma addinin musulunci, sai ta fi alkhairi da zai kama addinin musulunci. In ya shekara 100 yana aiki, aka ce za a kwace matsayin nan, duk sai ya dawo ya kwace aikin da ya yi. Kuma kan wannan matsayin yana iya saida mutuncin sa, ya saida mutuncin addini, ya yi duk abin da zai yi dai saboda wannan shugabancin ya tabbata. Kun ga Musailamatul Kazzab, kaga abin da ya ja mai matsala. Ina fata an fahimci ni. Ya kamata mu ɗauki darasi daga waɗanda suke wato son shugabanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiya, sai ya ce a'a, shi annabi. An gane ko? Wanda har an samu waɗansu bayan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka iddi'a annabta. Shi Musailama tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta tara, wato sannan kuma da shi da wannan al-Aswad Kazzab Sana'a, sannan kuma akwai wata mata da ake kira Suja, bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tace ita ma ba annabi ya ce Musailama sai ya ga yaki tsakanin ta da shi za a samu matsala sai yayi wata dubara sai ce to ni annabi ne ke kuma ba annabi ya ce ni ya kamata mu yi sai ya kamata mu yi aure sai suka yi aure sai ya hada sojojinta da nashi shi yasa sha'ir yace adhat nabiyyatuna unsa natufu biha wa adhat anbiya'ullahi dhukrana yace mu samu wata annabiya mata amma ku duka annabawa Allah da muke samun labari ai mazaje ne a ƙarshe yayi wata ya tuba ya dawo daga wannan kafirci ya tsire musu dan haka Allah shi mu na tsari bayo ne aka fara ba an gane ko Musailamatul Kazzab sai yazo wato ya kirkira ƙaryace-ƙaryace ya dawo ya ce shi annabin Allah ne an gane ko aw qala uhiya ilayya koko mutumin yace an yi masa wahayi asalin alwahyi da larabci shine alkalamul khafi kai magana wanda take koye ko kuma alishara as-sari'a kai ishara nuni wanda yake da gaugawa an gane ko wato kuma asalin wannan kalima sulafiyya ce da ruba'iyya ana cewa wato wahiya da kuma auha wahiya ilayhi da auha ilayhi sai dai alqur'ani bai yi amfani da sulati ba an gane ko alqur'ani yayi amfani ne wato da kalima ruba'iyya auha ilayhi kuma alqur'ani bai zo da masdar na ruba'i ba dan ya kamata a ce auha yuhi iha an sai dai kan amfani da kalima ta alwahyu kenan sai yayi amfani da masdar na sulati bai kawo fi'ili ba yayi amfani da fi'ili ruba'i bai kawo masdarkinsa ba a wajen malaman nahwu da suke bayanin wannan an gane ko to dan haka dai wannan shine wahyu al-ishara as-sari'a Allah ya ce zakariya fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya wato kenan yayi musu ishara sari'a an gane ko shine al-wahyu sannan kuma alwahyu wadansu suka ce shine ishara alkhafiyya wadda ba a ganta ba an gane ko to sannan kuma wato ishara khafiyya abu ne wanda ba a gani ba sha'ir yace tara aini ainaha fa ta'rifu wahyaha wa ta'rifu aini ma bihi alwahyu yarji'u yana da masoyiya sai tana cikin mutane bai son a gane sai ce to tara aini ainaha ido na ko ijiyata tana ganin idonta ko ijiyarta fa ta'rifu wahyaha sai ta gane isharar da ta yi mata wa ta'rifu aini ma bihi alwahyu yarji'u kuma ijiyata tana fahimtar abinda wahyi zai dawo da shi sai zama to al-isharar khafiyya mun fahimci wannan da kyau ko to sannan wahayin nan akwai al-fitri na fitra wato wa auhayna ila ummi musa an ardihi wahayi ne akai mata ba wahayi ne irin na risala ba akwai wahayi shine suke cewa wahayi ilham sannan akwai wahayi na gariza shine a dabi'ance wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishuna sannan akwai wahayi wanda ake yi ma annabawa kai tsaye sannan akwai wahayi wanda ake cewa an yi ma mutane ta hanyar an yi ma annabawa wahayi su isar da sako zuwa ga mutanen su ina fatan kun fahimce ni sannan wahayi kala biyu ne akwai na gari akwai da yake mummuna akwai wahayin shaytan wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum akwai wahayi na Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kun fahimci wannan dan muna kawo wannan ne saboda ku fahimci irin yadda abubuwa suke Allah yana wahayi zuwa ga annabawa wani lokaci direct wani lokaci kuma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake wahayi zuwa ga mutane fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wato tusawa kenan ilhami sannan kuma Allah yana wahayi zuwa ga mala'iku wani lokacin su yi wani aiki wani lokacin su isar da sakon Allah id yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fa thabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان اما القران فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى الى عبده اي ما اوحاه الله اليه ان يوحي الى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ان غاني كو da fatan kun fahimci wannan magana dai ce mai yawa dan haka dai wahayin nan Allah subhanahu wataala ya faɗi ta hanyoyin da yake yin su وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب وحيا نكاي تsaye wanda Allah ya liya aw min wara'i hijabin koko irin yadda ya magana da Musa ta bayin shabaki aw yursila rasulan fayuhiya bi ibnihi ma yasha innahu aliyyun hakim hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahih muslim an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na Aisha daga Haris dan Hisham wato ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sa yaya kaifa ya'tikal wahyu yaya wahayi yake zo maka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaraf wani lokaci yana zo min kamar ana kada mini qararrawa qarr wannan yana jin abin nan qararrawa in mun ce qararrawa ne bai san qararrawa ba so ne riko ina ganin abin nan ko oda wa huwa ashadduhu alayya wannan shine mafi tsanani gare ni kamar yadda Aisha ta faɗa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sahih al-Bukhari wato zaka ga yini mai tsananin sanyi ko dare mai tsananin sanyi an saukar da wahayi wa inna jabinahu la yatafassadu araqan wato goshin sa yana zubar da ya abin nan yana zubar da gumi ko kuma wato zuha fayafsimu anni ko fayafsimu anni in an ce fayafsimu shi mala'ikin sai ya yanke daga barina ko fayafsimu anni sai a yanke daga barina wa qad wa'aituhu ko wa qad wa'aitu anhu na fahimci abinda aka yi min wahayi wa qad wa'aitu anhu ma qala na fahimci abinda shi mala'ikin ya faɗa wa ahyanan wani lokaci yatamassalu li almalaku rajulan mala'iki yana bayyana a gare ni fayukallimuni kenan cikin surar mutum namiji fayukallimuni sai yayi mini magana ko zance fa'ima yaqulu sai in fahimci abinda ya faɗa wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim kenan waɗannan hanyoyi daga cikin hanyoyin da ake nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi akwai hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud wanda imamul bukhari da imam muslim suka ruwaito shi an gane ko wato Abu Ishaq al-Shaybani yace na sa'altu Rizq ibn Hubaysh la tambayi wani da ake kira wani babban malami Rizq ibn Hubaysh an gane ko wajen fadar Allah fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha qala shi wannan wato Rizq ibn Hubaysh yace haddathana ibn Mas'ud ibn Mas'ud ya ba mu labari annahu ra'a jibril manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jibril wa lahu 600 janah yana da fiffike guda nawa guda 600 an gane ko kenan wannan ya nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jibrilu a cikin surarsa ya tamassalu liyal malak an gane ko hadithu aisha akhrajahu al-bukhari wa muslim wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin jibrilu a cikin halittar da Allah ya masa ba fi suratihi illa marratayn sai su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane shi marratayn kum tunnan kuma wala hu 600 jana kenan jibrilu ya taba zuwa da wahayi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin suratu rajulin ba fi suratihi allati khuliqa alaiha kaga sai mu ƙara akan waccan sura wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa da silsilatul jaras da salsalatul jaras da kuma yatamassalu li almalak fi surati rajul sannan kuma da yatamassalu li almalak fi suratihi shine abin nan daga cikin hanyoyin da wahayi yake zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda ya faɗa wato inna ruhal qudus nafasa fi ru'i wannan wato nafas wato ya tusanya asalin nafasa shine busawa ko ko ya hura hadisi ne na Huzaifa Imam al-Bazzar ya fitar da shi akwai riwaya ta Ibn Mas'ud Imam al-Baihaqi ya fitar da ita a cikin Shu'abul Iman sannan kuma ya zo da lafuzza da dama wato nafasa fi ru'i lafazi ne ya zo da dama Ibn Hibban ya fitar da wannan riwaya ta wato abin nan nafasa fi ru'i da Imam al-Hakim da Imam Abdul Razzaq da Abu Nu'aym cikin Hilyatul Awliya duka wannan ya zo nafasa fi ru'i ana tusawa a cikin ranka amma al-Qur'ani ba a tusawa sai an yi karatu sai ka fahimci cewa qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika a'a ba wai kai tsaye cikin zuciya ba wato fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana sai ya karanta sannan yake sauka a cikin zuciyarsa sakamakon da cewa alqur'ani ana iya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kai tsaye sannan daga cikin wahayin da ake ma annabawa shine su yi gar abu a cikin mafarki falamma balagha ma'ahu sa'ya قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يسكى يا أبن دعك أمرتك دومين وحي واتو وحي النبا وغسياني نفت أنفل سيدي مما النبي يوسف يتي واتو ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا dan haka wannan mafarkin annabawa gaskiya ne mun kawo dan ne don mu fahimci irin hanyoyin da wahayi yake zuwa kada wadansu su abin nan sai dai akwai wahayin shedan mun ce shedan yana mutunsu hayi kenan musalamatul kazzab da yace uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un ba wai wahayi ne abba ai masa ba a'a nan ana nufin Allah ne bai masa wahayi ba shedan ne ya masa wahayi sai ka gane wanda anka kore anan an gane ko wa lam yuha ilayhi shay'un alhali Allah subhanahu wata'ala bai masa wahayi ba, shi da kanshi na ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Nan walam yuha, lam harfu jazmi, yuha fi'li mudari'i ne, majzumi wa alamatu jazmihi hazf harfin illati an shafi harfin illa. Wannan dole sai ka fahimce shi. Lam harfu jazmin na, to jazmi kuma ya kamata mu ga sukunin. Lam yadhhab, ko ba haka ba, to nan sai an ka ce lam yuha, sai muka ga fatha. Ina wannan fatha ta zo? Saboda mu'tallul akhir ne, duk fi'ili in yana karewa da wawun ko da ya'un ko da alifun, to idan mudari'in sa ne aka zo da lam ko halatul jazmi za a shafe harful illa. Wa ayyu fi'lin, inji Ibn Malik, wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan 'urif, فالالف فيه غير الجزم وابد نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاث غن تقضي حكما لازما. بيان هنا دهوا اما واحذف جازما cikin harf wato huruf al illa ana shafi su ga fi'ili mai wawu da ya'u da alif, wato واحذف جازما ثلاث غن دكان wadannan fi'ilan guda uku تقضي حكما لازما. Ya zanci bamu iya bayanin dukkan baitukan sai wata rana in Allah ya bamu iko, an gane ko? Da haka Musailamatul Kazzab lam yuha ilayhi shay'un, ba ai masa wahayi ba, sai kirkiro ayoyi nasa. Yace Allah ya sabata masa da wahayi, wattahinati tahna, Allah yana rantsuwa da masu kwaba, wato gari kwabawa ko abinci, wal ajinati ajla, da masu kwaba gari su gyara shi da kyau, wal khabizati khubza ko khabza, da masu gyara burodi ko masa ko gurasa, falfaridati farda, da masu rarraba abinci rarrabewa ko kuma su ɗaiɗaita shi su gyara shi, fallaqumati luquma, da ƙasta masu jinyunwa waɗanda ke katsan loma lokacin da sun ka ji yunwa. A ga wannan ai shirme ne, ina fata an fahimce ni. Shi yasa duk wanda ya ce zai mu'arada da alqur'ani sai Allah ya kuma da shi, domin magana Allah ce ya za a yi in ba da cikin ɗan adam ba kai ba wa kashi za ka yi magana irin ta Allah, wa kai dan ko jahili na cewa shi magana ilim masu ilimi balle kuma Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? To dan haka dai waɗanda sun yi iddi'a'in annabta kun ji ɗaya daga cikin ayoyin da wato Musailamatul Kazzab ya kawo, da kuma irin waɗanda suka yi irin waɗannan ƙaryace-ƙaryace suka yi iddi'a'in annabta suka kawo ƙaryace-ƙaryace. Akwai wani babban sha'ir ana kiransa Mutanabbi. Mutanabbi sha'ir ne mai hikma, sananne ne a balaga a adab na Larabci, kuma Bafarisi ne. To waɗansu daga cikin ƙissoshi sun ce ya yi iddi'a'in annabta, shi yasa ake kiransa Mutanabbi, al-Mutanabbi'u ne. An gane daga baya ya dawo ya tuba, waɗansu suka ce a'a ƙarya ce ake masa, an danganta mai wannan saboda ya yi fice a cikin Larabci har ya wuce Larabawa. Ina fata an fahimce ni. To amma matsalarsa yana tinƙaho da kansa, shi yasa wani lokaci sai suka ce ya abin nan, kasan makiya kullum za su nemi wani abu wanda za su faɗa. Ala ayyati hal, ya faɗa ya tuba, mu ba mu da matsala, bai faɗa ba dai. Ala ayyati hal dai, wato an nuna ya tuba, babu nasin da nuna ya mutu akan kafirci, sai dai alfahari yake yi da kansa. Kuma in ka haddace diwanul mutanabbi, to ka samu fa'idodi da dama a cikin Larabci. Shi yasa babu littafin adab da balaga da zaka gani ana kawowa, a kawo baitutuka da dama ba a kawo mutanabbi ba. Yana jiji da kansa yake cewa wa madharu illa min ruwati qasaidi idza qultu shi'ran asbaha ad-dahr munshida. Yace wa madharu, zamani da mutanen da ke cikin zamani, Allah bai yi su ba illa min ruwati qasaidi, sai dan kawai su ruwaito qasidodi na. Yace idza shi qultu shi'ran, idan ni faɗi magana ko waƙe, asbaha ad-dahr munshida, duk duniya Allah ya yi ta ne kawai dan ta bai ta da dufa. Kaga ai akwai jiji da kai ko? Akwai wani baiti da aka yi sabani, shin nashi ne ko ba nashi ba ne, inda lokacin da aka kashe shi aka ce ya so shi gudu, sai wani ya tuna mai da baitin da ya faɗa, wannan shi yasa ya dawo aka yaki har aka kashe shi. Yake cewa fal khayr yasti ana alladhi nazara al a'ma ila adadi wa asma'tu kalimati man bihi samamu anamu mil ajfuni an shawaridha wa yaskharu al khalqu jarraha wa yahtasimu wa jahilin maddahu fi jahlihi dhahiki hatta atatu yadu farrasatun wa famu idha ra'aita nuyuba al-layth barizatan fala tadhunna anna al-layth mubtasimu wa yabtasimu aw tariwaya yati fal khayl wal layl wal bayda'u ta'rifuni was sayfu war rumhu wal qirtas wal qalam. Kaje da yake fadan kansa, an gane ko? Amma sun ce baitin ba nashi ba ne, mu dai abinda dai muka dauka mun san dai riwaya ce. Walam yuha ilayhi shay'un, ba ai masa wahayin komai ba. Kaga wanda duk ba ai ma wahayi ba ce an yi masa wahayi, wannan mutumin ya kafirta. Shi yasa ɗan Qadiyaniya, wato Ahmad al-Qadiyani na kasar Pakistan ko India, ana sabani kan asalin sa, wato yayi iddi'a'in annabta a kasar India. An gane ko? Tunda wato lokacin sun yi iddia ya annabta biye hujja su sai suka ce a ai an ce wa khatiman nabiyina ko ba haka ba sai suka ce a ba ku fahimta bane an gane ko to anan sai mu maido hankalin mu akwai qira'o'i guda uku a cikin suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina wato an gane ko imam asim ya karanta khatama ta'un din yayi mata fatha annabiyina yayi ma wato ya zo da ya'un imam wato nafi ya karanta wa khatiman nabiyina yayi mata un kasra ya zo da hamza sauran qurra guda takwas sun karanta wa khatiman nabiyina sun yi kasra sun zo da ya'un sai suka ce to ai ba ku fahimta ba qira'a maimakon a cikin alqur'ani khatam da khatim in an ce khatim daga khatama na yaqtimu ismul fa'il ne shine suka mako annabawa sai suka dauki qira'a ta asim sai suka ce khatam shine zobe kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawace ta annabawa ba shine karshen annabawa ba kaga Allah ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili maimakon su dauki qira'a kasra ita ce take fassarar da ta fatha sai suka dauki ta fatha ita ce take fassarar da mai kasra sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka mako annabawa ne kuma kawace ta annabawa in mun dauki khatim ba kawace don babu wanda yake gare shi a cikin annabawa amma sai suka biyo da wannan aya sai suka dauki sunan wannan mutumin suka ce Ahmad sai suka ce ai Allah ya ce wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismihi Ahmad suka ce to Ahmad Mirza Ahmad Gulam shine wanda ake nufi an gane ko amma in kana sabon shiga sai su koyi sai su maka waliyina ba annabi bane ina fatan ku fahimta to amma kuma waɗannan mutanen suna akan aqida ta kafirci waɗanda suke bin su da yabo sun aqida ta kafirci ba shi yasa duk wanda ya san hakikanin wannan al'amari zai guje su suna nan suna gina masallatai mun san da zaman su kuma mun san abin da suke yadawa na banda Allah shi mu da tsari gare su dalilan da suke nuna cewa waɗannan mutane makaryata ne wato wannan aya ta khataman nabiyyin ta nuna manzo khatiman nabiyyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cika mako annabawa sannan akwai hadisi na sauban wanda yana cikin sunan abi daud da sunan ibn majah da imam ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu sayakunu fi ummati kadzabun za a samu a cikin al'ummata makaryata salatuna guda 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiy kowanne daga cikin su yana riyawa yana kira yadda cewa shi annabi ne wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di ni ne cikin annabawa babu nabiyya ba'di annabi bayana bai ce la rasula ba'di ba saboda kullu nabi wato kullu rasulin nabiyin walaysa kullu nabiyyin rasul shi annabi tana yiwa a turo shi da annabta amma za a bashi wato za a ce aiki su shari'a sai ce la nabiyya ba a samun annabi balle ma a samu manzo an gane ko to wannan hadisi ingantacce ne akwai hadisin Abu Huraira wanda Imam Ahmad ya kawo shi sannan kuma Imam Al-Albani an gane ko yace wannan hadisi wato sahihi ne akan sharatin Imam Al-Bukhari da Imam Muslim an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baina yadayi sa'a kusan gabanin tashin al-qiyama qaribun min 30 za a samu kusan mutum 30 dajjalina dujjal dujjal fitinannun mutane kadzabina makaryata kulluhum yaqulu ana nabi kowanne daga cikin su yana cewa ni annabi ne ana nabiyyun ni annabi ne kaga wannan ya nuna za a same su akwai hadisi na Jabir dan Samura wanda Samura wato Imam Muslim ya fitar da shi inna baina yadayi sa'a kadzabina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi za a same su akwai inda aka ce guda 30 akwai inda ba faɗa ba ba yana nuna ba cikin adadin mutanen da za su iddiya annabi ta mutum 30 bane an gane ko ya nuna da za a samu mutum 30 amma za a samu ƙari da ce bakin waɗannan bane dan kan wani ce a'a to ai mun ka diba daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau sun fi mutum 30 ai bai ce ma bakin mutum 30 za a samu ba mai son ƙaryatar da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi na la nabiyya ba'di an gane ko babu annabi bayana babu wata shakka kan wannan hadisi kawai ne zo yi maka hayaniya Imam Al-Albani a cikin Irwa'ul Gharir yace mutawatirun in an ce mutawatir hadisi mutawatir wanda babu kasa shakka yana iya zama mutawatir lafzi yana iya zama mutawatir al-ma'nawi in an ce lafzi lafazin duk haka yazo ma'anawi kuma lafzan za su iya canzawa amma ma'anar ta zo bari mu kawo wannan dirasa saboda irin zamanin da muke ciki mai hatsari Imam Al-Albani da yazo kan wannan hadisi la nabiyya ba'di da yace mutawatir yace Abu Hurairah ruwaito shi daga Abu Hurairah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Imam al-Bukhari da Imam Muslim da sauransu ya kawo su, an gane ko? Sannan yace ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya ruwaito wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim da sauransu sun fitar da su. Sannan kuma ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Jabir, ya ruwaito shi, Imam Ahmad ya fitar da shi. Sannan Abu Sa'id al-Khudri, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi. Sannan Asma'u bintu Umays, ita ma ta ruwaito wannan hadisi, Imam Ahmad ya fitar da shi. Ummu Salama, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ruwaito wannan hadisi, Imam Ibn Hibban da Imam Abu Ya'la da Imam At-Tabari sun fitar da shi, an gane ko? Sannan kuma da Imam Ahmad da Imam At-Tirmidhi. Sannan Abu Huraira ya ruwaito shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya nuna babu abin da ya saura wato daga cikin annabta illa al-mubashirat, sai wato bushara, kinan wannan ya nuna babu annabta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kinan ba la nabiyya ba'di ba. Sannan Abdullah ibn Amr dan As, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ruwaito shi, Imam Ahmad ya fitar da shi, an gane ko? Wato Imam Ahmad ya fitar da shi, shi wannan hadisi. Sannan Anas bin Malik, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ruwaito shi, Imam Ahmad da Imam At-Tirmidhi. Ina fata an fahimce ni. Kenan wancan hadisi na Ummu Salama da Ibn Hibban da Abu Ya'la da Tabrani ne, Imam Ahmad da Imam At-Tirmidhi ba su fitar da shi ba. Sannan akwai hadisi na Ummu Kurzin, wanda kuma an ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad da Imam Al-Humaydi sun fitar da, wato ya fitar da shi a cikin Musnad nasa, an gane ko? Sannan kuma wato ummul mu'minin Aisha, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ruwaito wannan hadisi, Imam Ahmad ya fitar da shi. Sannan Abu Tufail ya ruwaito wannan hadisi, Imam Ahmad ya fitar da shi. Sannan kuma wato Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ya ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim da Imam Abu Dawud da Imam An-Nisa'i sun ka fitar da shi. Wannan dai hadisin ya nuna mutawatir ne, kada wanda suka fitar da shi, dan haka duk wanda zai wasa da hankali ka, wallahi ka kasu la nabiyya ba'di, koko lam yabqa min an-nubuwwati illa mubashirat, hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kadilla tatafai ka koma cikin irwa'ul ghalil, zaka ga mali tatafai da dama da suka fitar da shi. Imam Sa'ad ya fitar da shi a cikin At-Tabaqat, an gane ko? Sannan kuma Imam Ibn Majah ya fitar da shi. Sannan Imam Ahmad ya ruwaito shi ta fuskoki da dama, wanda kuma hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yake cikin sahih Muslim yake cewa kashafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sitara, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja labule, wan nasu sufufun khalfa Abi Bakr, mutane sun yi safu bayan sahu sahu bayan Abu Bakar, fa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ayyuhanna, ya ku mutane, innahu lam yabqa anga ku minan nubuwati illa al-mubashirat, babu abin da yayi saura daga annabta, an gane ko? Min mubashiratin nubuwa illa ru'ya salihah, babu abin da yayi saura daga annabta a ce an ba wani annabta an yi masa bushara da annabta illa ru'ya salihah, sai dai mafarki na gari, an gane ko? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa ru'ya salihah yaraha muslim, mutun ya gani, aw turalahu, ko a gadan masa. Wafi wato akwai riwaya ta Anas, wata riwaya ta Abdullah ibn Abbas na cikin sahih Muslim, Anas yace yawm al-ithnayn, ranar litinin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana, kinan kaga karshen ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin rashin lafiya, bai samu ba da sallah ba, Abubakar zai ba da sallah, ya faɗi cewa babu annabi bayan sa, dan ya san za a samu irin waɗannan makareta dajjaluna, waɗanda Britaniya lokacin da ta so ta mamaye ƙasar Pakistan da India, sai yi amfani da wannan mutumin, sace yace shi annabi na, yace babu jihadi dan ka a yaƙi turawa, dan kan mutane su yi tsaye akan al'amarin su, a ce sai mahadiya bayyana, kar ku je ku nemi ilimi, kar ku buɗe jami'o'i, kar ku yi karatu, kar ku kare haƙoƙin ƙasashen ku, ku bari sai mahadiya bayyana, ko ko sai lokacin yaƙi yayi wanda Hajar zai cewa ya kafir ya kaza ya kaza, Allah yake ka tashi ka nemi ilimi, ka ce sai mahadiya bayyana, kana nan su rafu ku ta kashin ka gaban zaka nan kana jira mahadi, ta tasalla bi ahadithi mahadi, wannan bai dace ba, Allah ya gane da mu. Wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah, da wanda yace zan saukar da irin abin da Allah subhanahu wataala ya saukar, wal iyadu billah, malamai sun wato sun kawo su asbabun nuzul cewa Abdullah bin Sa'ad bin Sarh, an gane ko, shine yace sa unzilu mithla ma anzala Allah, ya kasance ɗaya daga cikin masu yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubutun wahayi, to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya karanta rubuta wata aya, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر سي منظى الله صلى الله عليه وسلم يجي عبد الله بن سعد بن سريات فتبارك الله أحسن الخالقين سي منظى الله صلى الله عليه وسلم يجي هكذا أنزلت هكذا تكد إذا كتعى إن هكذا أنزلت كينن كين هكذا ko dai ni kaina ina iya yin alqur'ani an gane ko kenan sa unzir bi sunna ba an gane Allah ko ba haka ba ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kariya da yace ba ai kawo irin alqur'ani sai yayi ridda to amma wannan kissa malamai sun kace dukkan ta marasin ne bata inganta babbata danganta ba zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye an gane ko sannan kuma Abdullahi ibn Sarh irtadda ba'da alhijra bayan hijra ne yayi ridda ya gudu to ita ko suratul an'am makkiyya ce shi yasa wadanda suke kokarin sai sun yi amfani da sababin sai ce a'a wadannan ayoyin madaniya ne cikin sura makkiyya a'a Abdullah ibn Sarh wannan aya tana shafa shi tun daga ma yayi ridda kuma yace sa unzilu misla ma anzala Allah amma cewa a Makka ne wannan abin ya faru wannan ba gaskiya bane shi na ne daga cikin wadanda sun kai ridda shi wannan tabbas ya tabbata an gane ko to shi yasa ma malamai suka yi bayani kan wannan suka ce cewa siyaki ana kallon siyaki cikin asbabun nuzul sannan aka li tarihi Makka da Madina kan a ce sababun nuzul na Makka na kuma aya tana Madina kaga abin ba zai yiwa ba sannan in ma ya inganta tana yiwa fa in ma'anar ne yake daukar wato shigar wannan mutumin suke ba dan saboda kanshi wannan aya ta sabka ba kun fahimci wannan da kyau ko to dan haka dai wannan Abdullah ibn Sarh yana daga cikin wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kashe su lokacin da za a fatu Makka shi ko Abdullah nan dan uwa ne na Uthman ibn Affan wajen na ridaa na shayarwa sun sha nono guda sun sha nono daya fa akhfahu Uthman indahu sai Uthman sai koyi shi a gidansa hatta sakanati alharaka har sai da matsaloli suka kwanta wasta'mana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amanahu yanne mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Abdullah ibn Sa'd ibn Sarh kariya da aminci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi aminci wa hasuna islamuhu musulunci shi ya inganta wa kana waliyan li Uthman ala jihati Misr Uthman ya sanya shi ya zamanto wali shugaba a can wato yanki na kasar Misra an gane ko ana ganin huwa alladhi fataha afriqiya shine ya bude afriqiya shigo yanki namu an gane ko da sauran wadanda ake ganin sun shigo tun da su uku babin nasiya ana ganin sun riga yayi su an gane ko in kana son wannan kissa ta wannan bawa Allah da sauran abubuwa ka kalli sunan abi dauda da kuma sunan nisa'i da al-mustadrak na imam al-hakim ya kawo wannan kuma imam al-albani ya ingantar da kasancewa wannan mutumin yana da cikin wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince musu amma cewa shi ya rubuta ya ce shi ma zai isa shin shine tabbas haka ne ko ba haka ba wannan shine babu tabbaci akan wannan tafsirin wannan kissa ina fata an fahimce ni dan haka ya kamata mu fahimci wannan da kyau kuma ka duba cikin siyaru a alamin nubala na imam az-zahabi zaka ga kissa ta wannan bawa Allah Allah subhanahu wata'ala yace wa lam yuha ilayhi shay'un ba ai masa wahayin komi ba wa man qala sa unzilu misla ma anzala Allah da wanda yace zan iya sabkar da abinda Allah ya sabkar kamar yadda quraishawa wasu daga cikin suka fada wato wa in qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alayna hijaratan min as-sama'i aw isna bi adhabin alim kuma haka ba wa idha tutla alayhim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna misla hadha kaga shi ma zai shiga cikin irin wadannan wa man qala sa unzilu misla ma anzala Allah da kuma sura wanda suke cewa suna da alqur'ani za su kawo ko wata doka wanda ta fi ta Allah ko tana daidai da ta Allah ko ko a waka da ta Allah bola ai aiki da tasu da su turawan da wanda ke da wannan aqida duka suna shiga cikin irin wadannan aya mafi azzaluman mutane ne a cikin doron kasa ku halitti kasa da sama taku ku halitti mutane ku halitti ruwa da sama da komai sai ku je ku azar da hukuncin ku amma Allah halitti sama ya halitti kasa ya halitti mutane ya halitta musu abinci ya halitta musu komai kawai sai ka ketaro ta window kason banza ka ce zaka rubuta ne dokoki man anta wannan ƙarya ne Allah shi mu da tsari da kasance Allah subhanahu wataala ce walau tara da dai ka gani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko walau tara da dai ka gani kai mai sauraron alqur'ani an gane ko an shafe wato abin nan jawabi na law a cikin alqur'ani wani lokaci ana kawo jawabi na law wani lokaci ana shafe shi so da yawa suka ga Allah ya shafe shi walau tara idh uqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minina ay la ra'aita amran 'aziman walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-mala'ikatu an gane ko yadribuna wuduhum wa adbarahum la ra'aita ay amran aziman an gane ko to nan walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adhabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqq wa kuntum an ayatihi tastakbiruna la ra'aita amran aziman da kaga al'amari mai girma Allah ce fi azzalumai fi ghamaratil maut suna cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku basitu aydihim an fassara guda biyu sun miko hannayensu su karbi rayukansu an gane ko kenan mala'iku sun miko hannayensu su karbi rayukan liqabdil arwah wadansu malamai suka ce a'a wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun miko hannayensu bizzar suna bugun kafirai suna cutar da su an gane ko wani lokaci ana cewa basata yadahu ya miƙa hannunsa don ya cutar da shi an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yace watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون أنقالكو كنا أنا توا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم واتو أنت أنفاني إتو جنسون تروا دون ديجي متانيسون في بنين توا زاسو كبيرا يكرسو باسطوا أيديهم زاسو ميكا هن ينسو واتو أبن نسونا توا أخرجوا أنفسكم akhriju anfusakum wa tukfitad da kawunan kuma ana kufitar da ranku da ranku koko akhriju anfusakum kufitad da an gane ko wato abin nan ku tsiratar da kanku daga wannan matsala domin ana cewa akhrij nafsaka min al-ma'zaq ka fitar da kanka daga cikin wannan matsala ila ba za su iyawa ba su ba za su iya fitar da kansu daga cikin wannan matsala ba sannan kuma wani ba zai iya fitar da su ba falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin shi da kansu ya san tafiya zai yi kalla idza balagatil taraqi wa قيل من راح وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء تونا موضوع إلينا القرآن سيكا كاليد أكي كرقر رأي وكافر ري حال دا سكي شغاتكي دا قتكي زا سوريكي كوبا حتبا زا ابتزقو رأي وسو والنازعات غرقا كاقا تزقر رأي وسو زا أي سننكو بلوكة دا زا سنوتو زا سكو قرين توبا اللي تي بذا أي ردبا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ko ba haka ba azzaluman nan da sun ga mala'iku su ce kai mu ba ma'aikata wani aiki alladina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim fa alqaw salama ma kunna na'malu min su kage ruwa ya kare tambata da shi danci kuma kaje yanzu bai aikata komai dan haka ne zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fada walau tara id yatawaffa alladina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ana bugun fuskokin su da bayan su an gane ko sannan Allah ya fadi dalilin da yasa za a gaya musu a cikin suratul abin nan zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid a cikin suratul muhammad illa za a faɗa musu ذلك بانهم اتبعوا ما اسقط الله هو وان جبي ابين ده zai sa ya samu kushin Allah zai hadu da wannan matsala da haka dai wannan mawdu'i ne na alquran sai ka dauki kuma kishiyar sa an gane ko mutanen da suka yi imani da Allah in an zo wajen fisgar ransu ko iba zaka ga halin su shi ma mawdu'i ne wannaji'ati gharqa su ko wadantan wannashiqati nashqa kaga sabani kenan su za a yi musu bujara da aljanna innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون anka ce basitu aydihum alyawma wannan rana da wannan aya malamai suka tabbatar da akwai azabar kabari don an ce alyawma tujzauna azabal huni yau za a yi muku azaba ta kaskanci wata rana ce ranar da za su mutu ranar da za su mutu ko in suna da azaba ai kenan akwai azabar kabari amma akwai wadansu ayoyi da wadansu suke kawowa wadanda suna ba su ihtimalin azabar kabari kai tsaye daga ciki ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabi al-qubur a'a ya'isu min al-akhira sun ɗebe tsammani daga lahira kama ya'isa al-kuffar kamar yadda kafirai suka ɗebe tsammani min ashabi al-qubur daga mutane su da suka mutu wannan ba ta magana azabar kabari ko kuma wala nudhiqannahum min al-azabi al-adna دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون العذاب الادنى انا فسر شي ما ده عذاب da aka musu badar kenan ba dole bane sanar sai azabar kabari kai tsaye in ba wadanda aka kashe ba a wannan lokacin sannan kuma akwai wata aya man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka ma'ishatan innan tana idan towa na kira shi litanwi anan duniya yana da kuncin rayuwa a kabari kuma har zuwa lokacin da zai hadu da Allah amma in mun dauki rayuwa daya wadanda sun ce azabar kabari wadanda sun ce ba ita ba amma zance mafi inganci akwai azabar kabari dalili kuma ayat cikin suratul ghafir annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab kaga ghuduwan wa ashiya sannan wa yawma taqumu sa'atu lana za ai musu azaba mafi tsanani dan haka babu inkarin wannan rayuwa ta kabari dan haka cewa wato azaba kabari babu shi wannan ƙarya ce domin ga nan so shi kuma ba za ka iya gane yaya ne ake musu azaba ba domin gaibi ne abubuwa ne wadanda ba ma gani Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un tatami inda rabbihim yurzaquna to yanzu da zaka je misali su Hamza da aka ga su kai shahada a san Madina sai aka duba kabarin su ana iske abinci baka san irin yadda rayuwa take ba amma sai su ce maka ai mutumin da dabbobi suka canje shi kabarin shi yana cikin wannan dabba in ya wuce Allah shi sai inda zai aje shi wanda kuma ya mutu har iska ya dauke shi kabarin shi yana cikin wannan wuri kowa Allah ya san yadda zai al'amari ne na gaibi yanzu da aka ce mala'iku suna bugun fuska da baya wanne ne zai zo ya gani ila kulakin da ake bugun su ina abubuwa baka gani al'amari ne na gaibi kakkasa kanka dan qur'ani yuna qaryatar da wato abin nan da alqur'ani shi yasa dai azabar kabari ta tabbata su'alun munkarun wa nakirun shi ma ya tabbata za a yi mutum tambayoyi a cikin kabari kuma ayoyin da suke nuna cewa akwai abubuwa na gaibi waɗanda babu sani ba suna da yawa wata rana zamu kawo su a cikin alqur'ani shi yasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin ta'aliki da yayi ma wato aqida ta tahawiyya da mai aqida tahawiyya zo ce azabul qabri yayi zance azabul qabri haqqun sai mu Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace maqtu'un bihi tabbas an tabbatar da haka mansusun fil qur'an kuma ya tabbata a cikin alqur'ani da nasoshi shi azabul qabri din nan an gane ko a cikin ayoyi da dama sannan kuma wato fil qur'ani wal akhar ma'ana abu nabiyu da malan ya kawo shi mai tahawiyya shine su'alun munkarin wa nakir yace kadhalika huwa mansusun alayhi fi ahadithin kathira albani yace ya tabbata a cikin hadisi da dama balagat hadda tawatur hasun kai mutsayin hadisi mutawatirai kama zakarahu sharih kama yadda mai sharhin aqidat tahawiyya ya fada wa ghayruhu da waninsa kenan wadannan hadisan tabbat inganta su da wannan al-yawma dan haka al-amri ne na gaibi wadannan abubuwa kuma ba wanda ya san da su kuma dole babban abin da zai raba ka da wannan hayaniya sifa ta farko ta masu imani wadanda za su shiga aljanna bayan Allah ya ce alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghayb in kace ba za ka yi imani ba sai abinda hankalinka ya bata da abinda idonka sun ka baka to kana kusa ga kafirai dan su ne an ce Allah zai yi kaza su ce kai za a sayar da su ran sa shi alkiyama ba mu gani ba fa atu bi abaina in kuntum sadiqina sai an yi kaza sai an yi kaza saboda sun dauki aqida ta mu'tazila sun takuda suna qiyasil lahira da duniya alhali ko abubuwa da dama ko na duniya ba mu san da su ba duwatsu suna tasbihi sai wanda Allah ya so dabbobi suna magana sai wanda Allah ya so waɗannan ababe da dama waɗanda suka koyu ne gare mu babu zancen sai in Allah ya so ka sani kake sani al-yawma tujzauna adhabal huni bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq yau za a yi muku azaba ta walakantarwa an gane ko al-hun dhamma shine adh-dhullu qasanci al-haun kuma shine wato al-lin atai sannusan ko ba haka ba wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan suna tafiya sannusan al-hun kuma shine qasanci tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq saboda kuna fadar abin da yake ba na gaskiya ba ku jinga shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko nan sai ka dauki kafirai kala ne akwai yahudawa akwai kristoci akwai mushrikan larabawa da dai sauran kafirai ko ne sai ka dauke shi sai kai mawdu'i taquluna ala Allah ghayra al-haq kaga sun fada akan Allah akan ƙarya yahudawa sun ce Uzair ibn Allah kristoci sun ce Masih ibn Allah an gane ko sannan kuma larabawa sun ce waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inata duk wannan ƙarya ta suka jingina zuwa ga Allah sannan Allah ya ce yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl wadanda suka gabace su ma sun yi ma Allah ƙarya sun yi ma Allah ƙarya cewa ya halicci mutane dan wasa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'una sun in sun ka aikata sako suna dangana shi zuwa ga Allah wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha sun jingina abubuwa da dama sun ce na Allah ne wani ba na Allah bane suratul an'am za ta zo sai muna bayani waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim sa'a ma yahkumun da wannan nake kira ga wanda bai da ilimi an kai masa fatawa sai bai sani ba domin in ya bada fatawa in ka sa babbar riga ka shiga cikin mutane an yi ma tambaya baka da ilimi ka bada amsa بما كنتم تقولون على الله غير الحق سننكم الله ليتون مكو أسلان تشع الكيامة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين سيكري بكالية دسك جنجنا زواغ الله سيان أكيدا دسكين إبادة دسكين مؤاملوني سيكي موضوع إبابا سيكين تقولون على الله غير الحق وكنتم أن آياته تستكبرون سننكم ككسن شيء كنا جرمان كي جبين آوين الله داما ما سؤال واني أبو نعلمي دكت da mulki sune suke ma Allah kada sai sai magoya bayan su bi su shi yasa al'ada ta zo mafi yawancin masu bin gaskiya mutane ne wanda suke talakawa ne ko ba haka ba qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lil ladina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minuna ko ba haka ba qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhuna ko ba haka ba fa qala al-mu'watu wa laqad arsalna nuha ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim fa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiy ar-ra'y وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين الله شي من قدي دين غيرمك غا اوي الله سبحانه وتعالى قالت ولقد جئتمونا
ولقد جئتمونا فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم
Allah yace walaqad ji'tumuna haqiqa kun zo muna furada dai 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 an gane ko ma'ana ba komi a tare da ku wadin suka ce furada an gane ko wato kun zo muna ba ku da min al-a'wan ba ku da mataimaka ko ba haka ba lokacin da Allah zai kama ka babu wanda zai taimake ka wadin suka ce furada kun zo muna min al-amwali ba ku da dukiya a takaice dai in dai zaka zo ma Allah da kafirci baka da komai in kuma ka zo da imani da aiki na gari to ka zo ma Allah da imani da aiki na gari shi yasa furada nan ba sai mun fassara shi da basu da kaza komai wasu ba domin babu hasara irin kafirci kuma samun kafirci ai ba wani abu bane an gane ko kuma sai an yi hasara mai har da alqur'ani duk da yake lokaci ya matso a cikin suratul kahfi laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra babu wawun can kuma babu furada a can kama khalaqnakum awwala marra kama yadda muka halicce ku halitta ta farko wa taraktum ma khawwalnakum furada ku kun zo muna daya daya mutum shi kadai aka halicce shi ko da tawaye ne daban-daban Allah ya halitta su kawai ce su ai akwai tawaye biyu ko uku kama khalaqnakum awwala marra kama yadda muka halicce ku halitta ta farko wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum sai ku kabar abinda muka ba ku khawwala shine a aqahu an gane ko wato wa idza masal insana darrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm khawwalnakum abinda muka ba ku wara'a zuhurikum kun bar shi bayan bayan ku kun baro shi duniya duk abinda kan mallaka na ababe na dukiya da gidaje da kuɗi da mai duka zaka bar shi tan wara'a zuhurik wa ma nara ma'akum shufa'akum bamu ga mataimakan ku ba wadanda wato kuka ce za su taimaka muku daga ash-shafi'i in abu na daya sai a samu rabi ya zama to shafi'un wadanda za su cece ku su taimake ku alladhina za'antum annahum fikum shuraka wadanda kuka ce kuka riya cewa annahum fikum shuraka su abin tarayya ne a wajen Allah wajen bauta ko annahum fikum shuraka za su tarayya da ku domin ka kaga suna cewa za mu dokan muku zunubi ko ba haka ba wato wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wallahi min khatayakum kinan su tarayya da ku wajen dokan zunubi wallahi kariya suke yi laqad taqatta'a bainakum an gane ko kuma akwai laqad taqatta'a bainakum nunun tana da fatha akwai laqad taqatta'a bainakum imam hamza da ibnu kathir da abu amr ibnu al-ala da ibnu amir da yaqub da khalaful ashir da shu'ba sun karanta laqad taqatta'a bainakum sun yi manunun zamba anan wanda aka gare mu alqur'ani mai haf wato laqad taqatta'a bainakum alaka ta yanke tsakankaninku an gane ko ba mutunci ba bs bs ko bs bs ba sani ba sabo wa dalla ankum ma kuntum tas'umun abinda kuka kasance kuna riyawa ya koyu daga gare ku babu komai mun ga wato abinda ake cewa mun ga wallan ku to dan haka dai a takaice wannan aya dole sai gobe zamu zo mu dan koma baya ka dan mu dan tabo dan su masaloli sai kuma insha Allah ta'ala mu ci gaba abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh